نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يو شابكي قوتن رمضان هجرات دبو دقريهدو دأربعين دبكي ودى تيدي دي دران الشدا قوتن أكو شكرات دبو بيو دأشرن دشدا. Yau za mu yi majalisi na 17 a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau insha Allah za mu tashi aya Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi 61 aya ta 61. Na'am. Amma ga tambayoyi da waɗansu ‘yan uwa suka turo. Wannan bayan sallama ya addu’a ya ce Allah ya ƙara wa malam da alaran ma lafiya. Ya ce malam sallar jana’iza dole sai da alwala. Mun gode. Na’am, sallar jana’iza dole sai da alwala wajen jumhurin malamai. Dole sai da alwala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Bighairi tuhur, Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba. Tsarki din da ake nufi alwala, Allah baya karban sallah sai da alwala. Saboda haka sallar jana'iza ba ta inganta in ma mutum ya yi ba ta yi ba kuma ba shi da lada. Sai dai an ruwaito daga akwai daga cikin malamai wanda suke ganin in mutum yana jin tsoron kubcewarta zai iya yin taimama domin ya riski falalarta, saboda ita tana da ɗan bambanci da sauran salloli tunda ita ba sallah ce cikakka ba wadda take da dukkan rukunnan sallah na ruku'u da sujada, bal ita addu'a ce ta nemi, wato addu'a ce ga shi mamaci. Saboda haka kuma an ruwaito wannan daga wani daga cikin sahabbai. Saboda haka waɗansu malamai suka yi ruko da wannan cewa idan mutum yana jin tsoron zai rasa sallar janaza din to sai ya taimama ya shiga in ya ga cewa kafin ya yi alwala za ta kubce masa. Akwai wannan ruhsa da aka ruwaito daga wasu daga cikin malamai, amma al'asul shine kan cewar mutum ba zai yi ta ba sai da alwala saboda an kira ta sallah a cikin shari'a. Sannan wannan ya ce mutum ne ya kasance yana yin azumin nafila na litinin da alhamis, to akwai ranakun da ya yi kuskure, ya yi kuskuren aikata istimna'i a ciki, to a lokacin ya san azuminsa zai kare amma bai san akwai ramuwa a kansa ba, to sai ya tuba ya dena, sai ya ji ana cewa sai ya rama, malam ya abin yake. Wannan shine mazhabar, shine ra'ayin Imam Malik kan cewa idan mutum yana, in mutum yayi wato azumin nafila idan ya karya shi da gangan to sai ya rama, saboda Allah ta'ala ya ce wala tubtilu a amalakum, kada ku bata ayyukanku. Mutum da yayi niyyar wannan aiki ya dauke shi to ya zamanto tilas a kansa, kafin yayi ba tilas bane shi ya sa kansa, amma in ya shiga ya fara to tilas ya cika shi, in bai cika shi ba sai ya rama. Kamar sallar nafila ce, idan mutum ya fara nafila a wajen Imam Malik inda har ya yi ruku'u ya kulla raka'a to ba zai ce ya fasa kawai ya fita daga cikin nafilar ba, sai ya kammala ta. In kuma bai kammala ta ba zai zamanto ana binsa sai ya rama ta, domin ya bar abin da yake yayin da ya shige shi ya zama wajibi a kansa. To amma sauran malamai sun tafi akan cewar ba lallai ne ya rama azumin nafila idan ya karya shi da gangan ba, saboda hadisin Hafsa radiyallahu anha cewa as-sa'imul mutatawwi amiru nafsihi, shi mai yin azumi na nafila sarkin kansa ne, wato in ya so ya cika in ya so ya karya. To kun ga mafhumin wannan ya nuna kan cewar an ba shi damar kan cewa ko ya karya yana da zabi to duk abin da aka ba mutum zabi kuwa babu lizimtawa wannan hadisin duk da yake akwai sabani akan ingancin sa akwai malaman da suka rinjayar da cewa mauqufi ne akan akan Hafsa radiyallahu anha da ta ruwaito wannan hadisin bi ma'ana wato fadin ta ne ba fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka dai al-ihtiyar mutum ya dauki abinda Imam Malik ya tafi akai na kan cewar in ya karya azumi na nafila ya rama shi saboda istidlalin da yayi mi kake ne cewa kada mutum ka bata aikinka kayi niyyar yin aiki to kar ka bata shi kuma daga cikin abinda zai nuna wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga itikafi a goman karshe na Ramadan sai matansa su ma suka zo suka shishiga sai yaga abin kamar ya zama gasa sai yace duk su fita shi ma ya fasa itikafi to an ruwaito ya rama wannan kwanaki a cikin Shawwal ya rama su to kaga itikafi sunna ne so idan har aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama shi wannan asali ne ga Imam Malik cewar aikin nafila wato idan mutum wani abu ya sa bai cika shi ba to ya rama shi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama wannan itikafi nasa dan haka mafi kyau ya rama duk da yake ba za a lizimta masa ba saboda ganin akwai sabani na malamai da kuma wannan hadisi na Hafsa radiyallahu anha musamman in ya zamanto ya tabbata cewa marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sannan sai ce kuma in sai ya rama bai san adadin ranakun da haka ta faru ba ya zai yi eh to ai mun ce ramuwar mustahabbi ne saboda haka daidai gurgudo sai kai kardado ka ga wato ka kiyasta ka gani kamar sau nawa kake yin haka din kuma in zai rama ya sharadin ramuwar take sharadin ramuwar wato al'ada yahki al-qada yahki al-ada haka aka ce ramuwa tana bin tafarkin asalin wato na adai din ne yanda ake na adai haka zakai azumi zakai sosai ba wai kawai kace to wannan azumin azumin moda zakai ba a'a azumi ne cikakke to sannan wannan shi ma ya addu'a yace Allah ya kara malan lafiya Allah ya ji kan hajjia amin yace nayi waya da budurwata sai naji danshi a jikina kuma ba mu yi wata magana da ta saba wa shari'a ba ya matsayin azumi na to azumin ka a mustahabbi ne a wajen Imam Malik karama wannan azumi domin wannan danshin ya nuna akallan sa maziyi ne ya fita to kuma duk da yake ba magana kuke ta sha'awa ba amma kowa da irin dabi'ar sa watakila jin daɗin muryarta ne ya sanya ya motsa maka sha'awar tata to kuma a guji irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth idan ranar azumin ɗayan ku ta zo to kada ya rafasu wato kada ya magana ta kwarkwasa kada ya magana kuma ma hira da budurwa shi fa al-asl fa wannan fa shi fa magana da mace fa wanda bata halarta a gare ka ba an halatta shi ne bi kadri al-haja gurgudan bukatar kan cewa zaka gurgudan bukatar aure amma bata zama matarka ba da za su zama to kan cewa kuna shafe lokuta masu tsawo kuna yin hira wannan ya saba ladabin da aka ladabtar da mu na alaka tsakanin namiji da mace tunda bata riga ta zama matarka ba ka guji wannan ko musamman a ranar azumi a azumi ko da matarka ne ka guji wannan hirar ka guji irin hirar da yake zata iya sanya abubuwa na soyayya na kwarkwasa da zai iya motsa sha'awa a ciki kuma mutane daban-daban ne akwai wani wanda yake ba za ta motsa masa sha'awarsa ba amma wani ba haka yake ba shi yasa Aisha radiyallahu anha idan ta hikaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar ta alhali yana azumi wato da rana yana sumbantanta da rana alhali yana azumi sai ta ce wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikin ku yafi yi masha'awar salinzami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai kakkaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ka kace wannan kamar an bude maka kofa a al-asl shine fala yarfus kada ya rafasu in rafasu na zance aka hana shi ballantana kuma na wato kusanta na shafa shafe na mubashara ko ko qubla domin akwai wani wanda yake idan irin wannan ta faru to gabaki ɗaya ma azumin zai iya lalacewa to saboda haka shi yasa irin wannan ake saddud dari'a saddud dara'i ake toshe kafar barna shine a guji gabaki ɗaya to sannan yace idan mutum ya mutu ya bar gidan kallo ko wani guri da za a iya sabawa Allah ya matsayin wajen da kudin da ake samu a wajen magada da kuma shi da ya rasu to na farko dai shi da ya rasu ya dasa aikin sharri sai dai Allah ya yafe masa domin mutum ya sanya waje da zai zamanto ana wato wajen da ake saba ma Allah kuma har ya mutu bai tuba ba to kun ga ya mutu a cikin mummunan hali sai dai ai ta nema masa gafara Allah da fatan Allah ya yafe masa amma dangane da magada dole su fita su bar wannan gida su mayar da shi ba na saban Allah ba su canza shi daga halin da yake su canja shi daga halin da yake ya zuwa ga abin da yake na bautar Allah amma dangane da kudin gado waɗanda wato ya bari wanda ya tara su daga dukiyar haram in yana da wata dukiyar in suka shiga a cikin wannan babu laifi domin shi dukiyar haram idan haƙƙin wani ya rataye da ita to ita ba a sanya ta a cikin gado ko kaɗan kuma alal misali akwai dukiyar marayu a ƙarƙashin sa wanda ya cinye ko akwai wata cuta da yayi ko akwai dukiyar al'umma wanda ya handame wanda yake ba tasa ba to wannan ba zai halatta gare su ba dole a fitar da ita daga cikin gado domin haƙƙin wani ya rataye da ita muayyani amma idan dukiya ce wanda take tsakanin sa da Allah ta mu'amalar sa da Allah kamar kamar wato yayi kamar ya sayar da kamar dukiya ce wanda ita hanyar sayar da giya alal misali dukiyar riba ko ita haƙƙin wani ya rataye da ita wanda ya ci ribar ai dukiyar wani ce wanda ya ci ta zalunci saboda haka tana cikin kaso na farko to amma dukiya wanda yake haƙƙin wani bai rataya da ita ba kamar dukiyar da ya ci ta hanyar rantsuwar ƙarya kuma ba zai iya gane dukiyar waye ba wanda ya ci dukiyarsa a wajen ciniki wanda ya rantsuwar ƙarya aka ba shi fiye da haƙƙinsa to irin wannan dukiyar idan ta haɗu da wata dukiya wanda yake ta halal to za ta zamanto halattacciya ga ma'abucinsa amma wannan mas'alar tana da sarƙaƙiya matuƙa hukuncen almalul haram akwai bayanin wanda ɗaya daga cikin manyan malami na wannan shekara malamin hadisi malamin fiqhu ko malamin harkar kasuwancin addinin musulunci na zamani alƙalin alƙalan Pakistan Sheikh Muhammad Taqi Uthmani ya yi dogon bayani a cikin fiqhul buyu wanda idan akwai ƙarin tafsili insha Allah nan gaba zan dada ƙara bayani akan wannan nukta din insha Allah
maganan
yawa sai wani bawan Allah wai ya bama mahaifiyarsa ajiyar kuɗi ta cinye to shine yake tambaya wai ya za a yi tilasta ta tabiya shi to ai babu wannan babu zancen tilastawa abinda ta ce halal ne a gare ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne to Imam Ahmad rahmatullahi alaihi ya ce hukuncin uwa ma haka ne kamar yanda kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne to haka dalika kai da dukiyarka ma na mahaifiyarka ne saboda haka dan ta baka kuɗi dan ka bata kuɗi ta cinye baka da haƙƙin ka ce za ka yi rigima da ita in kace zaka yi rigima da ita kai uququl walidain ka saba ma iyaye saba ma iyaye kuma yana daga cikin manyan manyan zunubai yana daga cikin kaba'irul zunub yana daga cikin manyan manyan zunubai saboda haka ka guje shi ai ka nuna mata ma kan cewa wannan halaliyar ki ne ka sanya ta ta ji dadi kan cewa ta yadda ya kamata ba ma ka nuna mata bacin rai ba kan cewa ya za a ina bada ajiyar kudi na zo na neme su na rasa fala taqul lahum uff kada ka nuna mata kan cewa kash ya akai haka ko wannan kar ka nuna mata bismillah arrahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
الله يتي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله shine wannan wanda ya sanya dare a gare ku ya sanya dare domin ku litaskunu fihi domin ku samu nutsuwa a cikin sa wannan hara mubsira kuma ya sanya wuni ya sanya rana mai haske domin ku rinka ganin juna inna allaha ladu fadlin ala nas hakika allah ma'abucin falala ne mai girma ma'abucin falala ce mai girma ga mutane walakinna aktharun nasi la yashkurun amma mafiya yawancin mutane ba sa godiya ga Allah wato yayin da Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku kira ni ni kuma na amsa muku to sai ya bayyana cewa wannan fa ubangijin naku shine Allah sai ya bayyana ayoyi da suke nuna girman sa da suke nuna ni'imar sa da suke nuna cewar wannan umarni da yayi muku na ku roke shi ku kama shi kamkam ku kama shi da karfi domin shine fa Allah ubangijin ku da yace ya ce ku roke shi shine fa Allah fuska ta farko kenan wato karfafa umarnin ne shine Allah madaukakin sarki ya ambaci sifofin kansa ya bayyana irin kuma sifofin nan ya rataya su da ni'imomi da yayi da kuma waɗansu ma waɗanda suka zo akan girman zatin sa wanda suka cancanci wato yabo a gare shi da kuma wato jinjina al'amarin sa cewa Allah da yake haka Allah da yake shine wannan ubangijin to shine yace ku roke ni amsa muku sannan fuska ta biyu wannan kamar wato ta'alili ne bayyana wato dalili ne akan cewar kada ku yi girman kai akan bauta masa domin kamar yanda yace innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama daqirin wadanda suke girma suke neman girma gaba wanda suke girman kai gabarin bauta gare ni za su shiga jahannama suna kaskantattu to dalili saboda sun yi girman kai ga bautar Allah an ibadati gabarin bautata bautar Allah wato bautar ubangijin naku to shine fa Allah to anan Allah ya ambata manya-manyan ni'imomi ni'imar farko shine ni'imar dare da rana ba wanda yake da ikon ya kawo wannan in ba Allah ba ba wanda yake ikon ya tsara halitta inda ya tsara ta sai Allah dare wanda zai sa kowa ya nutsu ya koma gida motsi ya karanta kowa ya koma a gida ba harka idan ma ka je ka sha wani abu ne da zai saka kai harka ka fito bakai saka fito da kowa da kowa ba bakai saka ce dole ai harka ba ina jama'a suke kai ku fito a zo ai harka bakai saba dole Allah ya lizumta ma mutane nutsuwa a wannan lokaci rana kuma ya sanya ta lokacin mai ganarwa mubsir wato mai sanyawa a gani wato kamar rana ce take sanyawa a gani ai ma'ana rana wadda ake gani a cikin ta rana mai haske ya sanya rana mai haske to wannan sabani da Allah madaukakin sarki ya kawo falala ce mai girma daga Allah shi yasa yace Allah ma'abucin falala ne mai girma bai ce inna Allaha al-mutafaddilu ba ko inna Allaha lahu fadl sai yace inna Allaha dhul fadl inna Allaha ladhu fadlin lalle ubangijin ku tabbas shine ma'abucin falala mai girma dan ya nuna mana cewa ita falalar ba karama bace babbar falala ce shi yasa akai tankirin ta aka ce ladhu fadlin fadlin wato larabawa in suka yi tankiri to ko dai su girmama abu ko su karanta shi wato siyakin da yadda aka kwararo zancen shine zai fahimtar da kai wannan tankirin da aka mai da ta nakira wato abinda a turanci ake cewa indefinite article wanda aka mai da shi to domin girmamawa ne ko domin karantawa ne to anan domin a girmama girman wannan falala a girmama wannan falala domin falala ce mai girma saboda ɗabi'ar dare shine ya sufantu da sanyi ya sufantu da duhu ya sufantu da rashin motsi da kawaici shiru wanda duk suke taimaka ma jiki dan adam yana da buƙatar sa saboda dan adam yana da buƙatar hutu dan adam kaman mashin ne yana buƙatar lokacin da zai tsaya domin abin da ya tafi na ƙarfinsa jikin ya dawo da shi akwai abubuwa da dama da jiki yake yi wanda sai mutum yana bacci ne sannan wannan abin zai samu shi bacci din ba zai yiwu ba ba zai samu irin abin da ake bukata daga gare shi ba sai idan da daddare ne baccin dare daban yake da baccin rana saboda shi dare shi wannan sabawar dare da rana wato ya saba da wani agogo da Allah ya sa a cikin halittar dan adam kowane dan adam yana da wannan a biology kun karanta da circadian clock ko the circadian rhythm cancanjawar odar jiki wanda yake sanya jiki ya tasirantu da dare da duhu ya tasirantu da rana da haske idan dare yayi lokacin duhu yayi to jikin zai saki ya ji ba abin da yake bukata sai dai ya bacci wannan agogo ne wanda Allah ya sa a jiki bakai saka hana wannan ba haka Allah ya sanya shi ku je ku karanta the circadian clock ko circadian rhythm na jikin dan adam wanda Allah ya sanya dan adam da wannan kuma sannan akwai sinadari a cikin kwakwalwa wanda ake ce masa melatonin din nan sinadari ne da kwakwalwa take sakarsa in ta sake shi sai ya sa jiki nan da nan ya ji bacci kuma in ya tashi bacci zai yi mai nauyi to shi wannan sinadarin melatonin idan duhu yayi lokacin ne yake samu ya fita inda haske sai ya zamanto kadan ne yake shiga cikin jini amma inda duhu sai ya taho da yawa a cikin jini daidai yanda zai sa jikin mutum ya saki ya samu nutsuwa shi yasa ma kun ga ai suke sayar da daga akwai zaka ga ana sayar da melatonin na ƴaƴan itatuwa wanda yake taimaka ma mutum don ya samu ya yi nutsatsen bacci tunda shi ba abu ne ba wanda yake sanya ba kamar chemical bane irin chemicals din da suke sanya bacci wanda ba a ba mutum sai da izinin likita to saboda shi wannan a cikin asalin halittar mutum Allah ya yi wannan melatonin din wanda shi ne jiki shi yake sanya ma jiki automatic ya zamanto jiki yana buƙatar bacci kuma shi yake sanya baccinsa da zai yi da daddare yafi ni'ima yafi daɗi yafi nutsuwa irin baccin rana to sannan kuma shi kansa jiki din kwakwalwa a lokacin take samun hutawa dan kwakwalwa kullun tana cikin motsi ko a bacci kake tana motsi amma akwai bangare da yawa na kwakwalwa da a lokacin da kake bacci hutawa shi kansa yake yi shi yasa ɗaya daga cikin abin da yake rike ma mutum tunaninsa da iya tuna abubuwa shine in yana samun bacci in baka samun isasshen bacci sai ga sunayen mutane ma kana mantawa in ka kwana baka yi bacci ba kwana biyu ba kai bacci ba sai ka zo babban danka ma kai matarka ma amaryarka ma ka manta sunanta kaga hankali ya tashi a ce au ka ma manta sunana ko ka kira ta da sunan uwar gida to saboda me saboda wannan abin da kwakwalwa take bukata na hutu bata same shi ba wanda yake sanya kwakwalwa ya zaman to zakira memory dinta tunani rike abubuwa na kwakwalwa ya karfafa a lokacin da ka samu bacci to sannan kuma nutsuwar da ake samu da daddare dare yana bada nutsuwa saboda an yi shiru an yi tsit in ma wani abu kake so ka yi ba yadda za ka yi saboda shi ma can ya je yana hutunsa in ma kasuwa ce kake so a ci kasuwa kasuwa an riga an rufe kasuwa ba za ka je ka bude mutum za ka je ne ka je ka bude kasuwa cikin dare kana jiran yan cadi su zo waye zai zo maka ba wanda zai zo maka saboda haka dole hutun ya sa kai ma ka huta to sannan kuma kamar yanda Sheikh Sa'idi ya ce lokaci ne da masoyi zai nutsu da masoyiya a cikin dare saboda kafa ta dauke ba wani abu da kake tunani in ma kwana za ku yi kuna hira sai ku yi shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baya son a hira bayan sallar isha illa hirar da mutum zai yi tare da iyalinsa domin mutum ya hira tare da iyalinsa koda baka yi bacci ba jikin ya huta akwai nutsuwar zuci a cikin wannan tunda Allah ya ce su kansu iyalin litaskunu ilaiha ana samun sukuni tare da su saboda haka amma baka samu sukuni da bacci ba zama kai hira tare da iyali ka sake tare da su sukuni ne saboda haka mazaje a kula da wannan sai ka ga waɗansu mazaje muna ji kuka yana ta zuwa daga mataye cewa mijinsu idan ya shiga gida bayan ba zai dawo da wuri ba in ma ya dawo din gashi bai dawo da wuri ba amma hankalinsa yana kan waya ya shiga can baki da lokaci gare su to kaga wannan ba zai baka sukuni ba baka samu sukuni ba amma Allah yanda ya tsara shi yayi ne dare dan ka samu sukuni dana kuma ya zamanto kan cewa ta sanya ka ka iya ganin abubuwa ka iya harka a lokacin ne zaka tashi ka bazama ka nemi abinda zaka rayu akai to wannan hakika yana daga cikin falalar Allah sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode ma ni'imar Allah wato ba sa gane cewa wannan daga Allah ne bal me suke yi sai kaga su ta magana akai za su baka labarin irin abubuwa na wato hikima na halitta dake ciki amma duk sai kaji suna cewa wannan nature kenan wannan ga irin abin da nature ta yi ba za a ambaci Allah ba sai a cire Allah a kawo aikin Allah a dangana shi zuwa ga wani Allah wato a ita cewa nature kuma sun ki su fassara wacece wannan nature din halitta ce ko mahalicciya ce ko mecece ita amma in ka tambaye su ba su taba sai ai haka kawai take menene ita to kaga wannan tambayar ba za ka samu ansa ba sai a wajen ilimin da annabawa suka zo da shi to shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha sun san ni'imar Allah suna sanin ni'imar Allah amma suna inkarinta suna sanin cewa wannan Allah ne ya tsara jikin dan adam yayi masa kaza to sannan Allah ta'ala yace zalikumullahu rabbukum to wancan ya ku mutane shine Allah ubangijinku wancan da yayi muku wannan tsari kuma tsarin da babu wanda ya isa da yake da ikon ya kawo shi in ba shi ba ko ya jirkita wannan tsarin to shine Allah ubangijinku wanda yace ku roke shi khaliqu kulli shay'i kuma shine mahaliccin dukkan komai shine ubangijinku ma'ana shi ya halicce ku to ba ku ba ma shine mahalicin dukkan komai la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi wato ku kadai tashi da bauta wato yayin da kuka san cewa shine ubangijin ku da yayi muku wannan ni'ima kuma ya halice ku ya halici ma komai da komai babu kuma wani mahalici in ba shi ba to babu abun bauta da gaskiya sai shi to ku kadai tashi da bauta shine ma'anar la ilaha illahu ai ku kadai tashi da bauta domin abin da yake nema kenan daga bayin sa ko kadai tashi shi shi kadai da bauta kar ku mai da shi kar ku sanya masa wani wanda zai zama to daidai da shi fa annatu fakun to taya ake kawar da ku daga gaskiya taya ake kawar da ku daga imani tare da bayyanar hujjoji tare da cewar dukkan alamu na kan cewar ku gane Allah ku san Allah sun bayyana Allah yayi wannan bayani to taya abun mamaki wato ya zama to kan cewar kun karkace ga barin imani ba ku yi imani ba wato tare da bayyanar dalilai kafircin wanda bai yi imani ba abun mamaki ne kuma abun a zarge shi ne wato wannan istifhami ne na ban mamaki da kuma na zargi ai ta wato kada ku kuskura ku kauce ga barin imani domin ba ku da hujja saboda Allah ya tsayar muku da hujja waɗannan dalilai da Allah yake faɗa su ne suke wajabta ku kadaita Allah da bauta to sannan sai kuma Allah ta'ala yace kadhalika yufakul ladina kanu bi ayati llahi yajhadun irin wannan kaucewa daga imani wanda kafirai suke yi bayan bayyanar hujjoji a gare su to haka nan masu musu da ayoyin Allah haka nan su ma suke kaucewa ga barin gaskiya wato ba wanda zaka ga yayi irin wannan kaucewa ga barin imani da Allah da miƙa wuya ga Allah in ba waɗanda yake wato suna musu da ayoyin Allah ba amma ayoyin Allah da yayi bayanin su suna sanya mutane su miƙa wuya ga Allah dan haka ne Allah ta'ala a cikin suratul nahl ita ma sura ce wadda ta cika da bayanin ni'imomin Allah Allah ya ce kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun haka nan Allah yake cika ni'imomin sa a gare ku dan ku musulunta ku miƙa wuya ku sallama ma Allah to babu wanda zai kauce ga barin imani irin wannan kaucewa bayan ayoyin Allah sun bayyana a gare shi sai wanda yake musu da ayoyin Allah ma'ana rashin wato musu da ayoyin Allah da jayayya da ayoyin Allah su ne suke sanya mutum ya zamanto bai gane abun lura daga ayoyin Allah ba amma dukkan aya dukkan wani abu aya ne ga Allah aya ne zuwa ga Allah ga wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai miƙa wuya ne mai sallama ma sha'anin Allah ba ne ba mai musu da ayoyin Allah ba to in kuma ban manta ba fa aya surar ta bude da inkari da zargi akan masu jayayya masu musu da ayoyin Allah saboda haka waɗanda suke wato kin ayoyin Allah su ne suke ake sarrafar da su da gabarin imani to sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara bayyana wato sifar sa yace Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara ya bayyana wata ni'imar kuma Allah ya sake maimaita kansa dai da sunansa bai ce maimakon ya ce huwal ladhi shine wanda ya sanya wannan wato kamar wata sabuwar jumla ce sabuwar kidaya ce ta ni'ima da sake ambaton Allah domin ku ji girman Allah domin ku san wato ku samu sanin Allah jalla wa ala ta hanyar bayyana ayoyinsa da yake yace Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara Allah fa shine wannan wanda ya sanya ƙasa wanda ya sanya ƙasa ta zamanto mazauni wurin zama a gare ku was samaa binaa ya kuma sanya sama ta zamanto rufi a gare ku wasawwarakum kuma ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata suraku warazaqakum minat tayyibat kuma ya azurta ku daga dadadan abubuwa zalikumullahu rabbukum to wannan ya ku mutane shine Allah ubangijinku fatabarakallahu rabbul alamin dan haka yayi girma alkhairansa sun yawaita ubangijin talifai Allah kun ga nan kirari yayi makansa wanda a cikin kirarin akwai kididdiga ni'imomi wanda yake kiran mu da mai zurfin tunani yanzu kaga can na dare da rana ya nuna mana yayin da muke karanta biology mu duba mu gane wannan circassian clock da Allah ya sanya a jiki ka gani Allah yayi ishara ga wannan ni'ima da kuma sauran abubuwa da zaka karanta akan sabanin dare da rana to nan kuma ya jawo ya tunatar da mu ni'imar sa akan yanda ƙasa take Allah ya sanya ƙasa ta zamanto wurin zama ai za ku iya zama har ku gini akai ku yi tafiya a ciki ku yi duk abin da kuke so da ƙasa ku sarrafa ta tana da tauri ba wanda yake in kun taka za ku lime ba haka yi muku ƙasa ba za ku iya gini akan ta kuma cikin rahmar wato cikin hikimar Allah da gwanintarsa sai yayi waɗansu wuraren a cikin ƙasa ba haka suke ba ba su da wannan kaurin kamar yanda wannan Ibnu Ashub yake bayani a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yace akwai wani waje a kudancin Tunis wani waje a kusanci a kudancin Tunis wajen yashi ne amma yashi ne wanda in ka taka shi limewa zaka in kuma ka lime shi kenan ba za a sake ganin ka ba saboda ba kamar ruwa bane wanda yake za a ganka aje ana neman ka in ka riga ka lime babu zancen lalube saboda haka duk wanda zai je wannan area sai ya samu waɗanda suke ɗan kusa da wajen ne sun san inda ake takawa sun san inda ba a takawa dan ya nuna mana ni'imar da yayi mana akan ya sanya mana ƙasa karara wajen zama zamu iya zama a cikin ta domin da ya so ba zai yi ta haka ba kuma ya nuna mana a cikin wato girgizar ƙasa yadda zaka ga ƙasa take gini kaga ya zamanto kamar kwali kamar yanda zaka rinka motsi da kwali yana darewa yana gaba yana baya yana yana karkacewa yana dawowa to in aka yi girgizar ƙasa haka zaka gani inda Allah ya so sai ya sanya ƙasa ta zamanto mai tambal-tambal tana wannan girgizar a gare mu ba za mu taba samun karari a cikin ta ba idan kana so ka ga yanda wato ni'imar Allah na cewa ƙasa tana tabbatacciya wurin zama a gare mu to ka duba hoton duniya yayin da ake girgizar ƙasa hotunan da aka dauka irin yadda ake a Japan din nan da kuma wai irin su Istanbul nan ma ana yi musu Turkiya ana yi musu wal iyad billah Allah kiyashe mu Allah kare mu Allah ya kare kasashen musulmi da irin su Afghanistan su Pakistan ka ga yanda tashin hankalin dan adam yake to haka fa Allah madaukakin sarki ya sanya kasar wato tabbatacciya antami da bihim kada ta rinka girgiza da su ya sanya duwatsu kamar tiraku domin da ba dan duwatsu din nan ba sabanin zurfin teku a zurfin da teku take da shi da ta yi kasa da tudun kasa ba za a samu balance ba sai kaga kasar tana jirkicewa to sai Allah ya sanya dutse nan sai ya tokare ta idan wato ya zamanto nauyin wato nan zurfin ya rinjaya za ta toho dutse sai ya tare ta haka ya sanya duwatsu su zamanto turaku ga kasa to duk fa wannan fa yin Allah ne tashi kawai fa muka gani sai dai mu je mu karanta a geology mu ga yadda ilimin kasa yake mu ce how wonderful is nature haka zaka ga kafirai suna cewa wato nature abun mamaki ba za a ce subhanallah alhali ko in ka ga wannan abun mamakin sai ka ce tsarki ya tabbata ga Allah ahsanul khaliqin mafi kyan wanda yafi kowa iya halitta kuma ya sanya sama anan abinda ake nufi da sama shine murfi da Allah madaukakin sarki ya sanya na iska nau'i daban-daban a cikin sararin samaniya wanda suke kare mu daga abinda zai cutar da mu da yake zuwa daga sararin samaniya da ma kai ruwan sama akwai ruwan saman da abinda Allah madaukakin sarki ya sanya na rufi a sama da mu inda ba dan yanda Allah madaukakin sarki ya yi shi ba sai ai mana ruwan acid nitrogen ba nitrogen kun san bond din nitrogen a chemistry bond ne mai karfin gaske da iska ba za ta iya karya shi ba ruwa ba zai iya haduwa da shi cikin sauki ba sabanin oxygen wanda yake za ta iya shiga cikin ruwa amma nitrogen da ba dan yadda Allah ya yi ta a haka ba inda mai saukin bond ɗinta su karyu ne za su hadu da ruwa da nitrogen sai ya zamanto nitric acid acid ne wanda za a yi ma ruwan sama za a yi mai kona mutane amma sai ya sanya sama din ta zamanto gini yace saqafan mahfuza rufi abin kiyayewa ya kiyaye shi ya tsare shi daga abin da zai cuce mu kuma radiations da suke zuwa daga cikin sararin samaniya wannan saman wannan ginin na saman shine ya zamanto kamar rufi in an yi gida ba ana rufi ba dan saboda kada zafin rana ya rinka samun mutun iska kada ta rinka shigowa to wannan gitsa'in wannan murfin da aka yi na sama na atmosphere wanda ake cewa atmosphere kuma shi ma hawa hawa ne atmosphere din nan akwai ionosphere akwai wacece fair duk mun manta wannan karatu amma dai wannan murfi ne da Allah madaukakin sarki shi yayi shi shine fa ake ta kokari a duniya wai kar a huda wannan murfin saboda ana ta huhuda shi daga abinda barnar da dan adam yake yi domin a saman akwai wata layer ta ozone wadda ita ce take kare wato duniya daga radiation da suke zuwa daga waje daga cikin rana masu cutarwa hasken sai ya shigo wato abinda duniya take bukata jiki yake bukata na hasken rana da zai baki vitamin D da tsirrai suke bukata na hasken rana da zai hadu da chlorophyll domin ya zamanto abinda muke ci an yi sana'ar sa domin sai da hasken ranar to shi ita ozone za ta kyale wannan mai amfanin ya shigo mai cutar kuwa sai ta mayar da shi kamar yadda idan ka sanya madubi idan aka kunno maka irin wannan wutar da tazo take haske min ido idan na sanya madubi ba zai mayar da hasken bane to shi ma ita ma ozone take mai cutarwar in yazo daga sama sai ta mayar da shi waye tsara ta yadda za ta kyale mai amfanin amma ta kori mara amfanin ilimin physics ɗinku ne da optics ɗinku shi ne ya sa kuka je kuka yi wannan ba ku kuka yi ba Allah shi ya zo ya tsara wannan wai yanzu duk da wannan tsarin ku ce babu Allah duk da wannan tsarin ku ce babu Allah kawai abu ne wanda yake barabe kawai ya zo ya samu kansa a haka abu wanda yake akwai hikima a ciki akwai ilimi wanda iliminku bai har yanzu ba koya fa ake ba a gama koya ba har yanzu ba a gama koyon wannan abin ba fa duk fa ilimin ka fa da kake yi na physics astrophysics da zaka je ka kai wayannan abubuwan fa kake koya har yanzu fa baka gama koya ba kace babu ilimi a wannan gashi kana koya kuma ilimin zai nuna maka akwai hikima to kace akwai ilimi amma babu mai ilimin akwai hikima amma babu mai hikimar to sai Allah ta'ala yace kuma sannan wasawwarakum ya suranta ku ya kyautata suranku Sheikh As-Sa'idi yace kowace gaba ta dan adam sai kaga kyautayin aikin Allah a cikin ta rannan nake ga ya mana cewar fa yanzu fa ido fa akwai likita babu yadda zai aka ce likita ya zamanto komai da komai likita na ido shi ma likitan idon a cikin idon akwai wanda yake zai je can abinda wajen da retina kun san da in ana kamera ba akwai film ba da ake sawa ake jan sa a cikin kamera ko dodon hoto kuwa to wannan dodon hoton ai ido da Allah ya yi shi aka koya domin shi dodon hoto shine haske idan ya je ya fada kansa sai ka je ka wanke shi sai ya fito da abin da ka gani to wannan abin da sai ka je laboratory ka je ka sanya shi a cikin ruwa ka wanke shi ya fito shine kiftawa da bismillah abin da ake kenan akwai dodon hoto a cikin idan ka wanda shine kake gani ya je ya wanke shi ya fitar da surar da ka gani kwakwalwa ta fassara shi ta fitar maka da mutumin da kake gani to akwai likita da shi gwanintarsa a retina ne kun san idan shekaru suka yi shekaru akwai wani abu da zaka rinka gani kamar kuda yana yawo wallahi ba wani kuda wani abu ne na bangaren retina ya fado a cikin idan shine ya fado a cikin idan ko ba za a iya mayar da shi ba sai dai karayo a haka dan babu wani abu in dai aka yi haka ba yadda za a yi a bude idan aje ya zuwa ga retina ba za a bude ba haka za a kyale maka shi a ce wannan sai dai ka ce sun malaita kunu shuyuha shine ka zo nan wajen tsufa ne yazo lokaci ne yazo to kowace gaba ta dan adam haka in ka dauka za ka ga kenta sannan ga ken halitta na dan adam malam ga ken halitta dan adam za ka ce akwai wani abu na jikinsa wanda yake ba anan ya kamata ya zama ba shi yasa sai kaga Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa sai yayi ma wadansu sifar halittar da za ta sa ka ce kai alhamdulillah lalle Allah yayi min ni'ima da bai yi ni haka ba inda ya so zai yi shi haka kaga wani an yi shi hannunsa daya dogo hannunsa daya gajere ba daidai wa daida ba ko kuma kaga hannun nasa mai tsawon gaske har a rinka ce masa zuliyadain saboda tsawon hannunsa duk wannan domin ya fitar ya nuna mana kan cewar ya ke yi mana kyakkyawar sura inda ya so abubuwan da suka saba wannan kyakkyawar surar irin da wanda zaka ganin sanadiri dan kadan ne Allah yake sanyawa dan mu izina mu lura da wannan da duk sai yayi mu a haka ko ya sanya idan mu kaga yanda idan mage take inda mage idan mage yake mu kaga islands din namu ko ni a dimu ba a kwance yake ba ita kuma nata a tsaye to zai kace bari a canza ya zama to a tsaye kai hatta mutane bakaken fata kun san bakaken fata mata da wasu san ado Allah haka yayi su san ado gare su sai kaga sun sanya ba jagira ba
kwalli
a duk koyan mu ne
kwalli kwalli
yawa ga turawa nan sun sani ku duk ba ku sani ba ai ajan nasu wato wani abinda zai canza kalar ido suke sawa a cikin ido lens din ido sai kaga an mayar da ido ya zamanto ruwan kasa-kasa ko kamar na bature ko ya zamanto shudi to bakin fata da shudin ido in ka gani ai sai ka dauka wani aljanni alaji ta ido baka sani ba maskara ake ce mata ba dauna wannan ba naku bane ɗan zamani su suka san wannan kaga arafa ya sani lens ake ce mata eye lens haka ake ce mata wanda ake sanyawa domin ado mata suna sawa ranar biki dan su je sai ya zamanto kan cewa sun fita daban to idan suka bar in suka yi wannan da zai shedan ne yake sa musu ya sanya musu domin su canza halittar Allah wannan ba haramun bane ado ne za su iya yi tunda abu ne wanda yake za su iya cirewa abinda ba a so mutun ya abinda zai canza halittar sa permanently ya canza halittar Allah kamar karin gashi shi ma inda abin da yake ba gashi bane amma inda kamar abu wanda yake an san wannan ba gashi bane ulu ne waɗansu malamai sun ce wannan ai ba shine alwasul din ba wasul din shine a sanya gashi gashin dan adam kamar yanda suke yi ko gashin doki ko makamancin wannan da su tattoo na'am to warzaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga dada dan abubuwa wato bayan ya ba ku ya kyautata surarku sura fa ahsana suwarakum ya kyautata surarku kaga nan Allah shi da kansa yace ya kyautata surar halittar dan adam shi yasa ba a san mutun yayi wani abu wanda zai canza halittarsa in dai ba dan ya kawar da muni ko wani tasgaro ko tangarda ko wani tawaya ko wata tawaya da take tare da mutum kamar hancin mutum ya karye ko leban mutum ya tsage irin wannan to duk sai a yi abinda zai kawar da wannan tashwihin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga wani sahabi wanda harshensa ya wanda hancinsa ya karye ya yanke yayi ya cike wajen da zinare ya zamanto kamar harshen wato ya sanya har wato in ka gani sai kaga kamar ba dai wannan tawayar ta ragu ba ado ba dai wato rufe munin ne aka yi to ya halatta a yi wannan to sannan Allah ya ce ya azurta ku daga dadadan abubuwa su ne kyawawan abubuwa wato abinda za ku ci ku ji daɗi abinda za ku ci daɗi na abinci da dukkan wani abu da zai ba ku daɗi da gidaje da tufafi wanda za ku sa ku yi ado da kuma gidaje wanda za ku shiga na ni'ima ba gida wanda yake za ku shiga yana yoyo ba in ma yana yoyo an ba ku hanyar da za ku tore yoyon har aka sanya ku kuka san yadda za ku rinka yin kankare ku yi daki duk wannan Allah ne ya azurta ku daga cikin dadadan abubuwan kuma ya ba ku abokan zama na kirki mata ya ba su maza ya ba su mata duk yana daga cikin arzikin Allah daga dadadan abubuwa wanda duk anan zaka same su ba sai ka je wata duniyar zaka je ka samu su ba anan duk ya sanya ku to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to wannan fa shine Allah ubangijinku dan haka alkhairan Allah tabaraka bi ma'ana ta'azama wa kathura khairuhu ya girmama kuma alkhairansa sun yawaita alkhairan Allah sun yawaita to ubangijin talikai shine Allah ubangijin talikai to shi yasa wato ko yaushe idan kaga abin da ya kayatar da kai a cikin halittar Allah to kace tabarakallahu rabbul alamin wato alkhairan Allah sun yawaita girman sa ya girmama ubangijin talikai to sannan Allah ta'ala yace na'am huwal hayyu to Allah shine rayayye wato shine wanda yake rayayye wanda rayuwarsa bata wato rashin rayuwa bata gabace shi ba shine wanda yake dama rayayye ne rai wato rayuwa sifa ce mulazima ga zatinsa mu kuwa Allah ya farlanta mana mutuwa kafin rayuwar mu da mutuwa bayan rayuwar mu da rayuwa bayan mutuwar mu to shi ko Allah shine wanda yake rayayye wanda rayuwarsa rashin rayuwa bata gabace shi ba shine wanda yake da ikon ya bada rai ga mai rai saboda shine rayayye wanda yake rayuwarsa wajiba ce tunda akwai rayuwa to dole akwai wajibul wujud wajibul haya wanda yake rayuwarsa tilas ce babu kuma wanda yake kawo wannan in ba Allah ba ka hada kasa da dukkan hada chemical composition na living cell ka gani gashi ka hada shi dukkan sanadaran na cell suna ciki amma ka isa ka sanya shi ya motsi ya zaman turayeye ya fara cell division ba za ka iya ba ko waɗanda suke ta cewa sun yi doli sun yi wannan dabbar doli ba daga bangaren wani rayayye din suka dauka ba suka zo suka hada ya zo ya ta yin cell division din su yi nasu mana da kansu ba za su iya ba to Allah shine alhayy la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi fad'uhu ku roke shi wato ku bauta masa shi kadai mukhlisina lahuddin kuna masu tsarkake addini a gare shi wato ba kwa shirka shi kadai kuna cewa kuma alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai Abdullahi ibn Abbas yace ya kasance idan yace yana cewa idan kace la ilaha illallah to kace alhamdulillahi rabbil alamin kuma kai aiki da wannan ayar kenan dan la ilaha illahu wa fad'uhu mukhlisina lahuddin shine kace la ilaha illallah to sannan walhamdulillahi rabbil alamin ay alhamdulillahi rabbil alamin kuna masu cewa alhamdulillahi rabbil alamin to sai ka hada da wannan kuma sa'id ibn jubair yace idan mutun ya karanta wannan aya yace fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin to an so yace la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin wannan yana daya daga cikin wurare wadanda in an karanta alqur'ani ake so a fadi wani abu na zikiri wanda yake duk da yake ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ba amma an ruwaito shi daga daya daga cikin manya-manyan almajiran sahabbai shine sa'id ibn jubair almajirin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wa arda sai kuma insha Allah Allah ya kai mu gobe mu tashi daga nan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقنك أولا ساعة تران الجمعة تكرشي ودى النبنك صلى الله عليه وسلم يسند ميمن بشارة وكنا كربان الدعاء أتكين تلقبائنك الله كربان الدعاء إمو الله كبام البركة والنساء الله كما منا أتكين مجلسي واند منزنك صلى الله عليه وسلم يأنبتا من وكنا أنبتا وانا مجلسي أوجنك الله كسن يامو أتكين واند كي أنبتا سو أوجنك الله كسن يوانا مجلسي نامو ينا أتكين واند كي أنبتا سو أوجنك كما سكينة كي سوكاء غريسو كما ملائكو سكي للبئسو addu'o'i da muke a wannan majalisi Allah ka amsa mana
amin
Allah muna roƙonka ka ji kan magabatan mu
amin
Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya
amin
akwai dan uwan mu professor Kabiru Dandago wanda ya rasu kwana biyu da suka wuce Allah ka gafarta masa
amin
Allah ka sanya aljanna makomarsa
amin
Allah ka kyauta bayansa
amin
Allah kokari da yayi ga addini musamman ya taimaka ma wannan al'umma wajen sha'anin dokar haraji da gyara a cikin ta akan abin da zai tabbatar da abin da ya dace da shari'ar musulunci Allah ka karba daga gare shi
amin
Allah ka sa wannan ya zamanto hujja a gare shi
amin
Allah ka sanya shi ya zamanto sa Allah ka sada shi da rahamarka
amin
ka sada shi da ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam
amin
akwai yar uwar mahaifinmu muna roƙonka Allah ka inganta mata lafiya
amin
Allah ka inganta mata lafiya
amin
Allah ka tayar da kafadinta
amin
Allah ka albarkanci rayuwarta
amin
akwai dan uwan mu wanda muke tare da shi anan cibiyar al-Furqan wanda yake fama da larurar rashin lafiya dan uwa Abdul Samad Ismail muna roƙonka Allah ka yaye masa
amin
Allah ka bashi lafiya
amin
Allah ka yaye masa wannan larurar da take damunsa
amin
masu neman akwai wanda yake neman addu'a akan wanda muke tai masa addu'a akan rashin lafiyarsa a wannan majalisi muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiyarsa
amin
Allah ka dawo masa da al'amuransa
amin
Allah ka yaye masa abin da duk yake damunsa
amin
Allah ka inganta masa a sha'anin rayuwarsa
amin
da sha'anin harkokin kasuwancinsa
amin
Allah ka yaye masa rashin lafiyarsa
amin
akwai wani bawan Allah shi ma a cikin wannan majalisi wanda ya gamu da wata mummunar larura da muke yawaita masa addu'a Allah ka yaye masa
amin
Allah ka yaye masa wannan larura tasa
amin
Allah ka inganta masa lafiya
amin
Allah ka yaye masa tsanani da yake ciki
amin
Allah kawo masa sauki daga gare ka
amin
Allah ka kawo masa yayewa daga damuwarsa
amin
bi rahmatika ya arhamar rahimin
amin
akwai yan uwa waɗanda suke da bukatu daban-daban Allah ka biya musu bukatunsu
amin
yan uwan mu da yake neman kariya da shi gare ka ga kansa da iyalansa Allah ka bashi kariya Allah ka tsare shi me akwai wanda yake akwai wata yar uwa da take neman addu'a akan sha'anin harkar aure na roƙonka Allah ka yassare mata Allah ka bata Allah ka bata miji nagari akwai mai neman addu'a kan kasuwancin su akan kasuwancin da ta shiga wata yar uwa da ta kasuwancin ta ya fuskanci matsala muna roƙonka Allah ka shi'a Allah ka daidaita mata al'amuranta Allah ka buɗa mata kofofin falalarka akwai wata baiwar Allah da ta shiga cikin koma kusan shekara ɗaya kenan muna roƙonka Allah ka yaye mata Allah ka yaye mata akwai dan uwa likita wanda matarsa ita ma ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin wannan gari namu wanda ta samu stroke ita ma a kasar waje muna roƙonka Allah ka bata lafiya
amin
Allah ka yaye mata
amin
Allah ka inganta mata lafiya
amin
yan uwan mu kuma da suke hidima akan sha'anin karatuttuka waɗanda har sun yi application na durusul furqan muna roƙonka Allah ka ba su su kyakkyawan sakamako ka yassare musu al'amarin nasu
amin
ka yassare musu samun dukkan abin da suke bukata na approval
amin
Allah muna roƙonka dukkan waɗanda yake suka fuskanci tashin hankali suke fuskantar tashin hankali da tasgaro a cikin sha'anin harkar kasuwancin su Allah muna roƙonka ka yaye musu
amin
Allah muna roƙonka ka sanya musu alkhairi a cikin kasuwancin su
amin
akwai waɗansu ƴan uwanmu ƴan kasuwa waɗansu bayin Allah ƴan kasuwa da suka yi tafiya sun yi hadari wasu daga cikin su har sun mutu muna roƙonka ka ji kan waɗanda suka mutu
amin
Allah ka ba su shahada
amin
Allah waɗanda kuma suka samu rauni Allah ka ba su lafiya
amin
akwai wani daga cikin masu zuwa wannan majalisi wanda kanwarsa take ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya
amin
Allah dukkan marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya
amin
Allah ka yaye mana halin tsanani da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah ƴan uwanmu na Borno da Yobe da Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da Niger da Kwara da ma wani bangare na wannan jiha ta mu ta Kano muna roƙonka Allah ka ba su kariya da ƴan uwanmu na Plato Allah ka ba su kariya Allah muna roƙonka wannan ta'addanci da ya addabi wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana ƙarshen sa Allah waɗanda suka dauki makamai suke jefa razani suke kashe-kashe suke karkuwa da mutane muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka ka ije mana masifar su Allah ka sallada musu rundunoni daga gare ka Allah muna muna roƙonka ka biya mana Allah ka dauki fansa a gare mu Allah ka dauki fansa domin mu Allah ka daukan mana fansa Allah ka daukan mana fansa Allah hakika sun yi zalunci kuma suna kan yi Allah muna roƙonka muna tawassuli da addu'o'in mu a wannan wata muna tawassuli da wannan da addu'an mu a wannan sa'a mai albarka da wannan azumi da muke yi Allah ka ije mana wannan bala'i
amin
Allah ka ije mana wannan bala'i
amin
Allah ka yaye mana
amin
Allah abin da yazo ma duniyar musulmi na tashin hankali a gabas ta tsakiya muna roƙonka Allah ka yaye shi
amin
Allah waɗanda suka dauki makamai suka farma kasashen musulmi muna roƙonka Allah kai mana maganin su
amin
Allah ka karya karfin su
amin
Allah ka dakusar da kaifin su
amin
Allah ka ije sharrin su daga kasashen musulmi Allah mu ma ka nesanta sharrin su daga gare mu
amin
Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa ta mu waɗanda kuma muke da su na yanzu Allah ka inga ka kyautata mulkin su Allah ka kyautata shugabancin su Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai inganta yanayin wannan ƙasa ta mu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kaddamar da maslahar al'umma a bisa maslahar kansu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kaddamar da maslahar al'umma a bisa maslahar kansu Allah muna roƙonka ka ba Allah idan lokacin zabe ya zo muna roƙonka Allah ka ba mu shugabanni na gari
amin
Allah ka ba mu shugabanni na gari
amin
ma'abuta amana ma'abuta sanin aiki Allah muna roƙonka Allah ka ije mana bala'i a wannan ƙasa ta mu
amin
Allah bala'in da muke fuskanta na miyagun ƙayoyi musamman a jihohin da musulmi su ne suka fi yawa muna roƙonka Allah kai mana maganin su
amin
Allah ka kare zuriyar mu da matayen mu daga wannan bala'i
amin
Allah ka kare samari da mata da sauran ƴan al'umma daga wannan bala'i
amin
masu kuma wannan fatauci muna roƙonka Allah ka karya su
amin
Allah ka da Allah ka watsa dukiyar su
amin
Allah ka jefa talauci tare da su
amin
Allah ka lizumta musu talauci ya rabbal alamin Allah ka kawo ƙarshen sharrin su
amin
Allah ka ba mu jami'an tsaro iko akan su
amin
Allah muna roƙonka ka yi mana maganin bala'in su
amin
Allah ka ije mana sharrin su
amin
Allah ka ije mana bala'in su
amin
Allah kai ne mai iko akan dukkan bayinka
amin
Allah ka karba addu'o'in mu
amin
Allah ka sanya mu dace da daren lailatul qadr Allah zamu shiga darare goma na karshe na lailatul da ake neman lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su dace Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu dacewa Allah muna roƙonka ka sanya mana mu samu cikakken rabo a waɗannan darare masu albarka Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yafe musu kake yanta su Allah ka sanya mu a cikin wanda kake shigar da su cikin rahamarka Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake yawaita falalarka a gare su Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين